Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Ikrana Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 7 ga watan Disamba na shekarar 2023. Zamu magana ne akan muhimmancin kula da tsaftar jikin ƴaƴa mata, musamman ma idan sun fara al'ada. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da ƙwararriyar ma'aikaciyar kula da lafiyar mata kuma unguwar Zoma. Sannan ta jiyo mana ra'ayoyin iyaye da yara matasa. Sannan kuma za mu ziyarci filin ƙwalamar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Yankayaniya ta jiyo mana ra'ayin iyaye mata akan me suka sani muhimmancin kula da tsaftar jikin yara mata matasa.
Ni Hajiya Samira a cikin dai kaman iyayen Ghana yana da wuya mace uwa aji diyarta tana koro mata inda yanayin koda ma a aure ne ma inda ne yanayin zamantakewa alfasha yake tsakanin mace da namiji wasu iyaye yana musu wuya kwarai yana da kunya shi sa ake son hudda tsakanin ka da mutane saboda in ya kai inda kai ba za ka iya yi ba kana da wata kawa ta aje ta ce mata kaza ne cikin mutanen Ghana kashi 100 ina jin waɗanda za su yi su yi ba su fi mutane 20 ko ni mai maganan gama yana min wuya kwarai.
Sunana Jamiya. Iyaye iyaye da yawa ba su lasa mai da hankali wurin ƴaƴan mata suna tambayan su game da batun al'adan su game da batun in ta je gidan aure in ta kwanta ta taji da mijinta kan da za ta yi. Ya kamata iyaye mu maida hankalin ruwan na abu domin yana da muhimmanci kwarai. Nagode.
Ni ne na Alhaji Ahmad Musa Manga. Ya har ta kai lokacin al'ada uwa bata san abin da take ciki ba to nan ba daidai bane. Uwa kina kula da iyaki dare da rana ta samu shekara 10 lokacin zaki rinka kula da ita yaran mu yanzu daga shekara 10 shekara 11 sai da sun fara al'ada. Sai zaki rinka ilmantar da ita dare da rana kina cikin daki wance zan gaya miki cikin fara al'ada haka zaki yanda zaki kaza in kini wasa ga abin da zai same
shi. Sunana Sa'adatu Audu. Ya kamata mu gaya ma ƴaƴanmu da jikokinmu su suka fara al'ada su yi hankali da kansu domin mazan yanzu in su ga kaman ka fara tankan ka cika mace kenan sai sa suna luran yaran matan ne suna aikin banza da su.
Sunana Salama. Ni gaskiya ban zama wurin iyaye na ba school da nake zuwa wurin suka gwada min da suke sina su suka gwada min mu mata kana ake sa ba kuma yazo ba wani fargaba akai kuma alhamdulillah mu samu dan su doctors da yesu ke zuwa ko nurses ne suke zo suke gwada muna karshe ma su ba mu kyautan ma fa.
Sunana Hakimatu Muni. Inda na samu ilimin batun al'ada shine kan wata babbaliya na mai suna Salima ta zauna wurin kakana ne ni ma wurin kakana ne ita nurse ne yayin aikin ta na kusa da mu sai ta zo ta zama wurin mu. Rana guda take ta min kakana na san abin da ke ci mal'ada shi kakana ta ce mata kaman shi ta kira ni ta tambaye kaman jini ya taba fito mini inda nake boli ce jini bai taba fito mini ba bude kunuwa na ji magana na za ta yi mini da kyau sosai ce mini akwai rana guda jini ya zo fito mini inda nake fusari da shi amma karin ji tsoro.
Mama kira shi ya kula da baiwa ta
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hawwa Abdulkarim ta sake dawowa inda ta tattauna da ƙwararriyar masaniyar kula da lafiyar jikin mata wato Hawwa Mai Jidda Muhammad inda ta yi mana ƙarin bayani akan wannan batu.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Dama kun ji yadda tattaunawar mu ya kasance tare da iyayen mu mata, yadda suke wayar da kansu da zaran yariya ta samu al'ada. Dan muna tare da malama Hawwa Mai Jidda Muhammad, ina jin mai suna na ce senior midwife ne birnin Accra kasar Ghana. Za mu tattauna da ita wani hanya ya dace iyaye su nuna wa ƴaƴansu yadda za su yi da kansu da zaran yau yariya ta ga alamar al'ada ko ta fara al'ada. Assalamu alaikum malama.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Zan soke da kanki ki gabatar min da kanki yanda kike so.
Kamar yanda mai gabatarwa ta gabatar, sunana Hawwa Mai Jidda Muhammad, wato kwakwara unguwar Zoma wanda take aiki a nan Accra.
Menene ainihin hanyar da uwa ya kamata ta bi ta nuna wa ƴarta cewa da zaran kin fara al'ada wani ɗawainiya na gabanki da ya kamata ki duba da kyau?
Na farko dai to wato shi al'ada yana tattare da kwakwalwar mutum ne. Idan mace ta fara samun al'adarta komanta yana sakewa ne, to sai da yawa iyaye ba sa kulawa da irin wannan abun, ko kuma in ce ba su ma san me yake faruwa ba, don haka suna barin ƴaƴansu su zauna ba tare da an musu wato an wayar da su akan yanda ma ya kamata su kula da kansu ba. To koda iyaye ba su sani ba, so da muna musu magana yanda za su yi su nemi sani yanda ake kula da ƴaƴansu, musamman ma idan ya zo wurin yanda suke sa wato shi pad din da ake amfani da shi yayin da mace take al'ada. Koda yake akwai wurare da yawa inda ake amfani da wasu abu kamar tampon ko kuma kamar irin su menstrual cup kenan, duk da dai cewa a nan mun saba ko wace an fi son shi wannan fadin nan, ta yaya kamata mace ta yi amfani da shi, wani lokaci ne kamata ta sa, sannan kuma wani lokaci ya kamata ta cire, kuma ya za ta yi ma idan ta cire ta yi amfani da shi ko kuma ta yashe? To kin ga wayannan duka mutane ba su sani ba, ko kuma in ce iyaye ba su sani ba. Akalla da ya kamata mace idan ta samu al'adanta wanda kuma ke samun shi kamar wurin shekara 12-13 zuwa dai hakan ga matasa sukan samu al'adarsu, ko da yake ba kowa ne yake samun shi daidai irin wannan lokacin ba, ya kamata kin san cewa ke ne ya kamata ki sai mata, tunda daman ba wai tana da shi ne ko wani abu, tana da wani sana'a da take yi ba. A sama musu waɗannan kayan da ya kamata su kula da kansu da kansu, musamman ma dai shi pad. Idan bata same shi da yawa ba, za ta dinga sa shi tana manejin, kuma zai iya kawo mata cututtuka da yawa kamar su irin su cuta kamar su endometriosis ko adenomyosis. Za ta iya samun waɗannan cuta saboda infection ne idan bata canjin wannan fadinta da sauri ko kuma yanda ya kamata. Misali kamar awa 4 zuwa awa 6 idan mace ta sa pad, ya kamata ta sake shi yanda zai ba za ta samu infection ya je ya shiga har wurin mahaifarta ko zuwa wurin tubes dinta ba. Sakamakon wannan wurin na yanda yake, saboda al'ada na take yi, microorganisms sun fi son inda yake da wato ce to mai kenan, sun fi growing, sun fi habbaka a irin wuraren wuri haka. To haka ne yasa muke wayar da iyaye, idan yake ko ta fara al'ada ki kula kina saya mata irin waɗannan ababa. Sannan idan ta cire fadin, ba haka kawai za ta yashe ko ta ina ba, za ta iya daure shi a leda kuma ta sa cikin wato dustbin, ko kuma za ta iya busa shi idan da damu haka za ta yi. To haka dai muke fada mu. Sannan wasu kuma sukan samu ciwo idan suna samun al'adarsu, kamar irin haka mun san cewa akwai wato primary dysmenorrhea, sannan kuma akwai secondary. Idan mace ta samu al'adarta takan samu wannan ciwon nan. To waɗanda suka sami shi yayin da suka fara al'ada, an san cewa ba sa jin ciwo, hakan ga wasu ba sa jin ciwo, amma cututtuka da yawa yakan sa wata idan ta samu al'adarta tana jin ciwo sosai. To muna kira wa iyaye ne su zo su kula da irin waɗannan ababa. Akwai ababen da ya kamata ta rage ci, yanda ya kamata ta kula da kanta, saboda ciwon nan ba za ta ji shi mai sani ba. Kamar irin ababa su caffeine haka, waɗannan suna da sinadarai a cikinsu wanda suke sa idan mutum na samun al'adanta tana jin ciwo sosai muna yi musu kira kamar su siga su kayan dai abin nan zaki ta rage cinci yanda za yi ba za ta samu wannan cututtukan baya ga haka kuma idan mace tana amfani da su wayannan tampons din nan mun fi son saboda su ba suna daukan ababa da yawa ba suna daukan jini da yawa bane shi ma akwai inda ya kamata ta wato ta sa shi lokacin da ya kamata ta cire duka muna kula da wayannan ko kuma muna wayan musu da kai ko da iyaye baki san yanda ya kamata ki yi ma yaki irin wanga wayar da kai ba kin nemi sani ne ke ma ni so ki sani ki wayar da ita to so da yawa matasa ba sa son so suna kusa da iyayensu saboda iyaye ba su san yanda da su shawo kan ƴaƴansu su kasance suna tattare da su ba an fi son iyaye idan matasa suna nan kamar irin wayannan shekaru harka da su yana da wuya su saboda yanzu ne suke ganin kamar su ma suna saman duniyan suna son su yi su exploring su gane komai a rayuwa don haka in ba a ce iyaye sun jawo su sun manna a kusa da su ba suna tambayan su ba bane a ce kin share yake ko kin abin nan cewa ta girma yanzu ta fara al'ada yanzu ne kamata a ce an jawo ta kusa wasu tambayoyi yanda take kwana yanda take tashi da irin ababa kamar su waya da yanzu ya riga ya abin nan kina bibiyan wayar yake kina ganin da wa take chatting wane ne abokannanta sa'annan menene alakar ta da su ina take zuwa ke kanki zaki iya kasancewa kina tattare da wato mutanen da take alaka da su kin mayar da su kamar abokanki yanda zai kina bibiyan yanda take al'amura da su ko da ki san abokannanta ababan da suke yi ne so ki wayar da ita saboda a yanzu ne ta fara al'ada kuma za ta iya daukan ciki da zaran ta fara al'amura da maza da sauransu ba wai kawai dai idan namiji ya taba ta ko wani abu haka ba amma za a bata san cewa tunda yanzu bayayenta sun fara amfana har ta fara tana al'adar ta idan ta kasance ta sadu da namiji to za ta iya daukan ciki wanda kuma ba wai an shirya ne ko kuma da aure ko wani abu hakan gaba baya ga ma samun ciki akwai cututtuka da yawa sexual transmitted infections wanda idan ba kare kai aka yi ba za ta iya samun su
wani cututtuka da ake samu ta hanyar saduwa
to akwai cututtuka kamar su candidiasis ma ita ma shi ma ana iya samu idan namiji yana da shi kamar su gonorrhea kamar su syphilis duka cututtuka ne da mutum idan kana kamar su HIV duka yana nan hepatitis da sauransu waɗannan duka cututtuka ne da ake samun su sakamako ko wurin jima'i mace idan ba kare kanta tayi ba za ta iya saduwa da waɗannan cututtuka da dama
akwai wani su matasan da kansu gargadi da za musu da zaran sun fara al'ada
kamar yanda na fada idan ba sani su kai ba ke uwa kin kasance kina da masaniya ko kina da ilimin wannan zaki musu wato wayar da kansu akan wannan saboda so da yawa su yanzu suke tashi ba su san me ma yake faruwa ba komai ma yi suke yi to anan ne muke cewa iyaye su kasance suna jawo ƴaƴansu a kusa da su yanda ko ma menene ya da ta iya ta baki bayanin me yake faruwa cikin rayuwarta don idan ba wai ta san kamar uwata tana bani dama ina gaya mata abin da yake damuna ba kin ga za ta je waje kuma wanda ya bata wannan daman za ta yi masa magana da abin da yake faruwa da ita anan ne muke samun peer influence inda ta fita waje ta samu ɗan wayenta sun ce mata ai wannan yana da kyau wannan yana da kyau tunda bata ji shi a gida ba za ta dauka in yana da kyau ne kuma ta je ta yi wannan
ha gode kwarai da gaske Hajiya Malama Hawa Mijita Muhammad kwararren unguwar Zuma a nan Birnin Accra kasar Ghana daga sashen Hausa na muryar Amurka Hawa Abdulkarim Yaufaniya daga nan Birnin Accra kasar Ghana
Adamma. Masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Bayo Allah duro duro.
Assalamu alaikum Hajiya Hafsa Kadri English. Ashirin mu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe muna tare da shahararren jarida Hajiya Hafsa Kadri English da zamu tattauna kuma akan abincin Ghana kamar yadda kuka sani. Abincin yau mun dauko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wanda a nan Ghana dai wasu na kiran shi gobe, wasu kira shi edwene gari, wasu su kira shi yo. Duka dai zamu saurari yanda ake yin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To yau wannan abincin a Ghana dalibai a makarantu tun na jami'a har na secondary sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe. Wato wake ne da ake sarrafawa. To wannan abincin ya ake yin sa?
Wato wannan abinci ana ce masa yoko gari. Yo ke gari. Yo wato wake kenan cikin yaren Ankarawa. Gari kuma wato garin kwaki. Kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu aibe wasu na ce musu ewe su suke da wannan abincin. To shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu. Waken ki idan kin samu waken ki kamar yadda muka fadi wancan mako zaki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki. Ki gyaggyara waken, ki cire wake mai kyau ki tsintsinta, sannan ki tsince dattin da ke ciki. To idan kin kare shi ki wanke waken, ki dora a wuta kamar misalin kofi daya ne sai ki dora a wuta. Amma in kina so kin sa kanwa, idan baki so kuma baki sa kanwa, iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai, yayi taushi sosai,
yayi taushi har kamar zai narke
kwarai, saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa. Shi sa shi ki bar ya taushi. Wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu wata kila kumburan ciki da wani abu haka. To idan yayi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cin sa da abu daban-daban. Kin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa. Wasu kuma danyen manjan ne ba soyawa, amma akwai plantain da ake ci da shi. Wato Hausawa mu na ce masa ayaba. Wanda zaka iya ka soya. To zaki samu jan ayabanki. Shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullun inda ya shiga ya binan. In kin kawo sannan ki zo ki cire bawon. Idan kin cire bawon, pattern da kike son kin yanka shi, design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka. Idan kin dora man ki wani zuwa suna nan, suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain. Wasu kuma ba su sa gishiri. Man ki yayi zafi shi ki soya. Wasu na iya soya shi da manja, wasu kuma na soya shi da man gyada. To idan waken nan ya dahu zaki ci. In kin dibo waken shi ki zuba masa manjan. Amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome. Zome nan da kiga shi karkashin shi baki ne, suna soya kai shin shi daban ne. To shi a diba.
Wasu ni da kasa.
Wasu suna cewa suna son shishin don yana da dadi. Yana da dandano mai dadi. Sai su zuba cikin yau. Idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci. Wasu kuma gari shi a barba da dan gari domin idan ka ci a dan rike maka ciki wani lokaci. To kin ga yau din nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban. In ba zuba ma garin ba. Kin ga kaman kwanaki da nace da kunu. Shi yau din nan zaki iya yanke sai da kununki. Ki sai yonki da manjanki ki hada ki ci kaman miya kenan. Wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu. Ko shinkafa ne ma kike so
sai ki ci da shi,
kin ya ki ci da shi. Ko banku ne wani abincin Ghana daban kin ya ki ci da shi. Sai sa yon ma ana iya ci abinci daban da shi ma lafiya ne, protein ne kaman nama yake. Kin gani aikin da nama zai baki haka shi ma waken zai baki. Sannan shi wa'ancan su shinkafa abincin gina jiki ne, carbohydrate ne. Kin gani shi yasa kin yi balanced diet ki, kin samu kin ci yo.
Wasu kuma yo shi waken ana yin shi kaman miya
haka nan ne. Shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki kaman stewin ki. Kin yanka dan manjan ki ke dora a wuta, kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki, kin yanyanka tumatirin ki kin zuba a ciki, kin markada dan attarugun ki kin zuba a ciki. Idan ya soma soyuwa wani sa'in wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki. shi waken da kika dafa she ki zuba a ciki she ki hada to kin ga ya zama kaman wani stew kuma ko wani dage dage da zaka yi cin kowane abinci kuma da shi
wake daya
shi wake daya na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilun mu wato iyayen mu Yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke kwata-kwata wasu kuma suna markadawa ne shin ga in an nika a dora wuta a yi miya da shi stew da shi suna ce masa dagiri shi ma ana ci da abinci
Hajiya Hafsa Kadiri English namu kuma tattauna da ita akan yadda ake abincin Ghana akwai abinci da ake kiran shi quantum breast stew da garden egg stew kenan muna kiran shi abomun yaduwa da abomun quantum breast to su kuma wannan abincin Ghana kadai ke da shi ko dai akwai wasu kasashen da ke amfani da wannan abincin
so bayan yadda ta fadi wato miyan gauta da miyan kuntumbiri wato shi wannan miyan kuntumbiri kusan in ce akwai kabilun Najeriya ma da suke amfani da shi kin gane wato ganyen gwaza
shine haka fi sanin shi
shine kuntumbiri sannan kuma nyadu wanda kika ce wato gauta kenan
yalo
amma ba shi koriyan ba shi kuma yana nan jikin shi kamar fari da shi ake amfani to kamar shi kuntumbiri na wato zaki samu ganyen gwaza amma ba mai kaikayi ba akwai mai kaikayi wannan ba mai kaikayi ba zaki ganshi koriya ne to idan kika je kika siya in kika zo kika dan cicire icen da ke bayan kika yanke shi ki samu ruwanki ki daurai na farko kenan ki sa ruwa da gishiri ki wanke shi saboda baki san cututtukan da ya biyo shi ba saboda akwai dan kwari dan tsusa-tsusa da ke bin wayannan ganyenyakin sai sa shi ki samu dan ruwanki da dan gishiri ki wanke shi da kyau ki saki wankewa na biyu to idan kin wanke shi wannan miyan kuntumbirin ana yin shi daban-daban akwai wanda nyanyanka ganyen ake a nyanyanka shi kanana ki zo ki dora manjan ki a wuta idan kin dora manjan ki a wuta kin nyanyanka albasan da tumatirin ki da tattasai ko attarugu to kaman dai zaki dage idan farko kin sa albasan ki idan kin sa albasan daga bashi ki zo ki sa tumatirin ki da attarugun ki in kina so kin kara kifi abinda dai kike so da zaki kara ciki duka kina skin kin yi da shi
ko nama
kike so nama ne ai she kin tafasa nama kin hada da tatafannuwa da citta saboda arnin nama duka ya fita da albasa to idan kika dora wadannan kayan su tumatirin kika motsa kika ga kaman ya hade yayi kaman yayi miya shi ganyen da kika wanke she ki zo ki zuba a ciki to idan kin zuba kika motsa shi
ganyen haka zaki zuba ko ne
lokaci zaki yanya ai kin yanya kin wanke sannan ki yanyanka an kika yanyanka sannan zaki zo ki zuba cikin miya ki hade shi ki bari ya nuna to sannan kuma akwai wasu kuma irin wannan da ake wasu kuma suna ya sa agushi a ciki fa suna ya sa hada agushi a ciki sannan kuma akwai wanda ake yi wasu suna ce masa wai fatagumu shegumu ka ya mutsa sai ka zuba a ciki shi ganyen idan kika so sai ki wanke kaman da gishirin ki kaman so biyu sai ki zo ki dora ganyen a wuta shi ba yanyankawa idan kika dora shi a wuta sannan in ya nuna sai ki sauke ganyen ki samu wato ya sunan shi akwai abinda muke ce masa asanka na markada barkono da abubuwa haka sai ki tsame shi ya sunan shi kuntumbirin sai ki zuba a ciki ki markada ki markada to idan kika markada shi yayi fine yayi smooth kin iya ki zo shi kuma in kika yi miya kika yi so albasan ki
dage
she ki kwashe ki zuba a ciki kin gane
wato hanya biyu ake wannan miyan shi kuntumbiri
ganyen gwaza
kamar da kika fadi hanya biyu ake daya zaka yanyanka ba sai ka girka ba zaka zuwa cikin dage dayan kuma ka girka ka markada sannan ka zuwa cikin dage
sannan kuma akwai wanda ake yi in kika tafasa shi shi wannan ba dage zaki ba she ki markada shi cikin wannan asanka din ki dan cura
muna da wani abin da muke markada dan
ana ci kayan tattasan photo you ako to in kika markada she ki soya manja ki zuba a ciki kina so kin dan yanyanka albasan ki ki dan sa sinadarin dandano da gishiri to kin ga wannan miyan kuntumbiri shi ma kike yake ci da ko kin yake ci da kunu shinkafanki duka kin yi sannan akwai ayaba da ake ce masa ampisi ko brodie wato danyen ayaba shi kuma zaki zo ki wanke idan kin sai ki dora a wuta wasu suna barewa sannan su dora wasu kuma ba su bare bawo suke dora shi a wuta idan ya nuna ana ci da wannan kuntubir ko doyen in kin dafa doya kiya yake ci
shi wannan abu mun baya cin shi da rogo ne
ko rogo kin yake ci da shi kin ga shi brodie ko ce ayaba carbohydrate ne na gina jiki ne sannan shi ganyen yana gyara maka jiki ganyen ana son kaman mai ciwon diabetes yana cin ire-iren irin waɗannan ganyayyaki sannan shi ganyen kuntumbirin yana bada jini shi yasa abinci ne mai lafiya da ko kin ga shi wanda nace zaki markada ki zuba manja ki soya da abin nan wallahi ko baki sa kifi ba baki sa komi ba kin ci ki sude shi yasa miyan kuntumbire kenan sannan akwai shi na
gautan
shi gautan wato yalo shi kuma idan kika samu yalonki ba koriyan ba farin zaki dora a wuta da ki wanke kin yanke wannan bakin
dan wani kansa haka
to idan kika yanke
shi na saman kan
shi na sama in kika yanyanke sai ki dora a wuta shi kuma da ya dahu hai ila yau dai wannan asan kan da muke magana da ake markadan da shi zaki dauko ki zo ki sa wannan yalon yayi taushi ki sa cikin asan kan ki markada diyan ki markada wasu kuma na iya cire diyan wasu kuma ba su cire diyan sheki dage kennan dai da na fadi kin ga kin iya an markada tumatirin da albasan da komi da zaran kin dora manjan ki a wuta
amma shin miyan dage-dage ana son shi da kauri ko da
shi ne kin son in yi bayani in an dora a wuta kin gane wasu kuma suna yanyankawa ne suna yanka albasa su yanka tumatir amma kin san barkono dai dole a dan annika to kin ga idan an zuba albasan cikin wuta da cikin man sannan a zo sa tumatirin da shi barkonon an ya musaya da hu kika sa dan sinadarin ki na ya sunan shi magi ne da gishirin ki to sannan shi yalon da kika nika she ki zuba ciki amma ba ruwa zai yi ba yana kauri ne dan in yayi ruwa ai kaman miya ne she yasa haka kazalikan shi kuntumbirin ma ba ruwa bane kaman miya ne shi kuma wannan miyan yalon da na fadi miki shi ma ana ci da doya kin yake ci da shinkafa kin yake ci da shi brodie wato ayaban da nace danyen koriya da daki dafa duka kin yake ci da shi abincin da muke da shi kuma yau kenan
dan so shi gwada min yadda ake bara rogo da yadda ake gyarawa har a dora kan wuta
wato shi rogo idan kin so kina sa wuka kin sa akwai wani yana da karfi kamar ice
ne
to da ki tsatsare gaban da kasan sama sannan ki zo ki sa wuka ki bare bawon da ke jiki idan kin bare kuma sai ki bude shi sakiya to akwai wani itaciya a ciki sai ki kokari ki cire wannan itacen to idan kin cire kika wanke sai ki dora a wuta shi kuma rogo haka ake aikin shi
nagode kware da gaske ni da na gabatar da wannan shirin Hawa Abdulkarim Yankwaniya babban bako mu da ta samu lokaci muka yi wannan shirin tare Hajiya Hafsa Kadiri English
nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leather's Question da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya.